بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تقولوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوة مسوا البركة متانا وانا مسلاتي متى تكتبوا وانا مسلاتي جلن واري أنا سابع بكتا أي سابع شاقام أنا سابع شاقام وانا وانا بركة وانا يمتشي نا رانا رندي تنو مشيغا دران تلاتا كنا daidai wannan lokaci ne albarka wanda shine daren 25 kenan ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijira, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan May 2026. To kamar yadda Malam Abu Jabir wato Malam Sadi Abu Ja'far hafizahullah ya gabatar mun zo taya wasu su ɗan uwanmu murna ne waɗanda Allah ya azurta su da sauke Alƙur'ani, wasunsu ma sun haddace shi tare da Al-Ramma Malam Uthman daga birnin Kebbi, ni kuma daga Zaria. Kuma munasaba ta kama cewa babu laifi mu haɗu a nan don yi wa junanmu wato nasiha kan wani abu da ya shafi addinin musulunci da kuma sada zumunci da kakanninmu. Ina addu'a Allah ubangiji ya sa albarka a cikin wannan haduwa tamu, Allah kuma ya kare mu daga dukkanin sharri da fitina. Ina so ne mana nasiha ne takaitacciya akan wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda annabi a cikin yake cewa kamar da Imam Al-Hakim ya rawaito hadisin da wurinsa, daga sahabi Abdullahi dan da sahabi Abu Dhas radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle imani a cikin zuciyar ɗaya daga cikin ku yana kodewa kamar yadda tufafi yake kodewa. Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kuro ya Allah ya sabunta muku imanin. Wato imani shine a jari mafi daraja da mutum ya mallaka a kanshi na musu. Babu abinda mutum ya mallaka wanda ya kai darajar imaninsa. Wato abinda ka kudirce a zuciyarka na yarda da Allah madaukakin sarki matsayin shi ne mahaliccin kowa da komai, da kuma bautawa wa Allah da kai imani kake bauta mishi a matsayin shi ya cancanta a bauta mai shi kadai ba shi da abokin tarayya, da kuma tabbatarwa da Allah sunaye da siffofinsa madaukaka masu kyau madaukaka waɗanda Allah yake banta da su. Mai da Allah subhanahu wataala ya ambace su da dama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan suraye a wasu hadisai. Allah yana cewa yana wa kanshi kirari walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha.
Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
الله يكي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله ينادى سوناي ما سنى جرتا سنى ينسى ما سكو فادعوه بها. Cikin za ka kirayi Allah za ka roƙi Allah wani abu fad'uhu biha, ko ka kira Allah da waɗannan sunaye wadarul ladina yulhiduna fi asma'i, kai ka fita sha'anin waɗanda suke karkata game da sha'anin sunayen Allah. Allah ya ce zai musu sakamako gwargwadon aikinsu. To Allah yana da wasu sunaye na musamman waɗanda ya kira kanshi da su, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye shi da su, da waɗanda kuma ya sanar shi da wasu bayin Allah, kamar yadda yake zuwa cikin hadisi bi kulli ismin sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min rusulik aw ta'akarta bihi fi ilmi al-ghaib indak. Kusu ne da Allah ya ambace su cikin Al-Qur'ani, akwai wanda ya aiko da su wahayi zuwa ga annabawa, akwai wanda ya sanar shi da bayinsa cikin annabawa da manzanni, sannan akwai da kuma Allah yake banta da sanin su shi kadai a cikin ilimin sa na gari. To ka tabbatar da Allah waɗannan sunaye kyawawa cewa sunayensa ne, ba a murƙe ma'anarsu ko a jagwalgwala abinda suke nufi, ko a kawo kwatance tsakaninsu da tsakanin sunaye da siffofin bayi, ko da sunan ya yi iri ɗaya da siffofin bayi iri ɗaya ba. To wanda ya riƙe waɗannan sannan kuma ya gaskata annabawan Allah wanda Allah ya saukar ga baki daya ba tare da ya bambance tsakankaninsu ba, kamar da Allah wadda yake cewa amana rasulu bima unzila ilayhi,
amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
الله أكبر. ونجي مدعوكين سلكي yana ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yayi imani da Allah, amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da abin da Allah ya saukar masa, haka nan su ma mu'minai sun yi imani da abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine wahayin Al-Qur'ani da annabta da Allah ya bashi. sannan sun yi imani da sauran annabawa da manzanni gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da bambanci tsakankanin su ba la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma bambanci tsakanin manzannin Allah to wannan imani da manzannin yana daga cikin abin da wajibi ka tabbatar a cikin zuciyarka ka yarda da annabta da saƙonnin da Allah ya aiko da annabawa mabambanta a lokuta daban-daban tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi Isa alaihi salam har kuma zuwa kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda za ka yi musu ko ka yi jayayya game da ɗaya daga cikin annabawa da Allah ya bada labari ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shi kenan ka rusa gaba ɗaya addininka ƙaryata ɗaya daga cikin annabawa ko jayayya da saƙonsa yana nufin ƙaryata su ga baki ɗaya da jayayya da saƙonin da Allah ya ba su sannan imani da littattafan Allah wanda Allah ya saukar ga annabawa mabambanta wanda Allah ya bai wa manzanni mabambanta akwai annabawan da Allah ya ba su littattafai nasu na farko akwai annabawan da kuma Allah ya ba su umarni cewa su yi aiki da littattafan annabawan da suka gabace su kamar annabawan cikin Bani Isra'ila wanda suna da yawa ƙwarai da gaske galibin su sun yi amfani da Taurati wato wanda aka saukar ga annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda Allah ya bashi babbar annabta cikin annabawar Bani Isra'ila haka wasu annabawan sun yi aiki ne da wanda aka baiwa annabi Isa alaihi salatu wassalam na Injila da makamantansu wajibi ne mutum ya yi imani da wannan ya sakankance a cikin zuciyarsa game da haka haka nan kuma mala'ikun Allah mala'iku waɗanda suke bayi ne na Allah da babu maza ko mata a cikin su halittu ne da Allah ya halicce su daga haske ya ba su kyakkyawar ɗabi'a ta kasancewar su la ya'suna Allah ma amaruhum
la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun
su mala'iku ba irin mutane bane waɗanda muke shagala wani lokaci musafawa Allah waɗanda wani lokaci muke biye wa duniya ko ruɗin shirin ko makamantarsu su Allah bai tsara su haka ba Allah ya yi su masu ɗa'a ne ga baki ɗaya ɗa'a cikakkiya abinda Allah ya umarce su aikata shi suke aikatawa duk abinda Allah bai ce su yi ba ba sa yi abinda Allah ya hane shi su suke harawa sannan mala'ikun nan sun kasance mabambanta ne Allah ya bambanta su a ayyukansu da Allah ya ba su wasu na aiki kaza wasu na aiki kaza ga sanin iri daban-daban to wajibi ne mutum ya yi imani da duka waɗannan sannan na ƙarshe ya kasance ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da cewa lallai akwai tashin alkiyama wannan duniya da muke ciki za ta tashi wata rana za a wayi gari babu ita za a tsaya gaban Allah da baki ɗayan wani na farkonmu da na ƙarshenmu Allah zai yi mana tambayoyi zai yi mana sakamako zai gudanar da shari'o'i zai gudanar da tambayoyi ga bayinsa sannan kuma wato Allah ya aika da wasu cikin aljanna Allah ta sa mana cikin su wasu kuma wanda suka kafirce da wanda suka zama munafikai da fasikai Allah madaukakin sarki ya musu hukunci kowa gwargwadon ayyukansu Allah ka tsare mu daga tafewa Allah ka tsare mu daga aukawa cikin musiba da cikin jarabawa mara daɗi waɗannan abubuwan idan mutum ya rike su a ransa ya zama mumini ke ya ɗanɗani zaƙi imani ya yi imani da Allah da manzannin Allah da littafan Allah da mala'iku da ran tashin alkiyama sannan ya yi imani da ƙaddara da Allah yake ƙaddara wa mutum cewa ɗan adam zai da wani kataɓus sai da Allah ya yi shi bai san me zai faru da shi ba bai san yaushe zai mutu ba bai san a ina zai mutu ba da makamantarsu waɗannan abubuwa da ake ambatawa su ne rukunan imani idan mutum yana da waɗannan a gamsuwar a cikin zuciyarsa da ya zama mumini ke to wannan imanin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana imanin fa ba wai idan ya shiga zuciyar mutum shi kenan ya zauna yadda yake haka babu musiba kenan. A'a, yana iya karuwa, yana kuma iya yin kasa har ya kode ya lalace. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance da tufafi. Dukkanin mu za mu iya fahimtar wannan kwatance saboda abu ne a zahiri. Mutum yana da rigarsa sabuwa kyakkyawa, amma kullum yana saka ta tana yin datti, yana wankewa, ana gogewa, bayan wani lokaci za ta tashi daga sabuwa, za ta koma gama garin riga, har ma ta zama tsohuwa, har ta kome, har ranar jikinta ya tashi, wani lokaci ma har ya kyautar da ita, ko ya wurgar da ita a gona, ko ya barwa mata ita a gida su dinga share-share suna goge carpet ko tare ko na abu makamanta haka. Saboda yanzu ba ta da daraja, ba ta da kima a idansa. Duk kuɗin da ya sare su yi ta a baya, yanzu ba ya ganin alamar wannan kuɗin a cikinsa. To haka imani yake iya samun tasgaro a cikin zuciyar mutum musulmi idan bai ci gaba da shayar da shi ba. Domin shi imani ɗin wato kamar bishiya ce da ake dasawa, wanda bayan an dasa ta tana buƙatar a kula da ita wajen a dinga bulbula mata ruwa, ana sanya mata taki, ana hana yara ko dabbobi su lalata ta har a samu ta girma ta shiga cikin hayyacinta. Ba ka imani ne yadda ka san cajin wayarka. Dan kana da waya yanzu kana da caji 100%. Wannan baya nufin shi kenan har abada ka daina caji. Wata kila nan da gari ya waye sai ka buƙaci caji. To haka imani yake a zuciyar musulmi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku roƙi Allah ya jaddada muku, ya sabunta muku imani. Yana cewa al'amarin kuma dabara mu bace kenan. Al'amarin yin Allah sai an nemi agajin Allah, sannan Allah ya soka da rahama, sai Allah madaukakin sarki ya dinga sabunta maka imaninka a cikin zuciyarka. Kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi da kansa yana addu'a, yana yawaita fadin ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'ati ko thabbit qalbi ala dinik. Ya kai Allah wanda ke jujjuya zakata, Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka biyayya. Sai sayyidatuna Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma laka tukthiru min hadhihi ad-da'wa, wani yasa kake yawaita yin wannan lafazi na addu'a ne? Sai ce mata, ya Aisha, inna qulubal ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa ma sha'a. Ai su zukatan bayi suna tsakankanin yatsu ne guda biyu na yatsun Allah. Allah yana jujjuya zukatan wato bayi yadda ya so. Kamar yadda Allah yake cewa alladhina amanu stajibu lillahi,
ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbihi وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
الله مدى في سرك يكي تشوى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يقول لك إيماني فأمسى وألا كرنسى وأمسى ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم كرنسى إلى كفر أيوه. وعلموا كما قصدي تشوى أن الله يقول بين المرء وقلبه. Allah in ya ga dama yana iya shamakance tsakanin bawa da zuciyarsa. Wa annahu ilayhi tuhsharun, kuma ku sani cewa zuwa ga Allah za a tashi. Idan Allah ya so bawa da jarabawa yana iya shamakantar da zuciyarsa ya daina ganin gaskiya, ko ya daina amincewa da ita, ya daina fahimtarta. Shi ne wa alamu annallaha yahulu, Allah yana iya shamakance bainal mar'i wa qalbihi, tsakanin bawa da zuciyarsa. Wa annahu ilayhi tuhsharun, wannan yana cikin abin da Allah yake yi ma waɗanda ya so ya tarbice su. Sai ne sai mu cewa ya gari ya zama ɗan cikin fa'ina لا تعمل
فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الذي في الصدور
الله يجي فإنها لا تعمل أبصار lalle makanta ido ba ita ce makanta wanda take za ta halaka da mutum ba walakin ta'amul qulubu allati tasudu amma zukata wadanda suke cikin kiraza sune idan suka makance to mutum ya shiga cikin wato sawarwara gona Allah ta bari saboda kai wa masa albarka imani da ke cikin zuciya ba abu ne wanda yake yana tsayawa a gundarin sa bai canzawa yana karuwa da karuwa ayyukan alkhairi yana kuma yin kasa idan ayyukan alkhairi suka yi kasa idan mutum ya bari ya lalace baya tsayi da ayyukan sa na ibada da Allah ya daura masa baya yin ayyuka na nagarta da halaye na kirki da Allah ya daura sarki ya tafka masa kuma zai ankara ba zai wari gari ya ji imaninsa ya yi rafa-rafa imaninsa ya yi ƙasa yadda ka ga baki ruwan wayar kana yin ƙasa wanda da zaran baka da charger mai kyau ko baka da power bank mai kyau ina zai faru za ka wari gari ka ga ya yi jazar ya koma wato dandaki ba kai wasu ayyuka waɗanda suke taimakawa wajen wato bayan addu'a ɗin ita kanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fas'alullaha an yujaddida imanakum fi qulubikum idan Allah ya taimaka maka ya tafi addu'arka sai Allah ya yassare maka yin ayyuka na da'a wanda za su zama sanadiyar imaninka ya zama kore yake yana cike ko yana ƙara bunƙasa shine wato Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kullu muyassar lima khuliqa la i'malu ku yi aiki fa kullun kowane ɗaya daga cikin ku muyassar Allah yana sauƙaƙa masa lima khuliqa la wajen aikata abinda aka halicce shi don shi shine nake so ne mana ishara zuwa ga wasu daga cikin ayyuka wanda za su taimaka mana wajen ganin cewa wato imanin mu ya sabunta a koda yaushe Allah bai ki sarki ya taimaka mana daga cikin su na farko akwai yawaita ambaton Allah ambaton Allah yana taimakawa sosai wajen ganin cewa ka sabu wato imani mai kyau zuciya da ke ambaton Allah to wannan zuciya koyaushe tana cikin shauki da kusan gamuwa da Allah ambaton Allah kuma wato nau'i ne na ibada wanda ya tattara abubuwa da yawa akwai ambaton Allah da baki da harshe shi ne irin azkar da muke yi kenan safe da yamma wanda ake yi ko dai bayan salloli na farilla ko kuma wanda ake yi gabanin fitowar rana azkaru saban kiran da gabanin faduwar rana azkarul masa akwai su kala daban-daban wanda shari'a ta karantar da mu alal misali azkar na kafin fitowar gari ya waye akwai a cikin su akwai istighfari akwai hailala akwai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu daga cikin surori ko ayat alqur'ani irin qul huwa falaqi da nasi da amaran rasulu da ayatul kursi da ire-iren su wanda ake so mutum ya samu ya zauna ya karanta su a natse ko kuma in bai ma samu ni ba ya zama dai yana karantawa zuciyar shi kana tunan da yake ga wanda yake da wani uzuri wanda bai samu halin zaunawa ya karanta haka nan kuma da yamma daga tsakanin bayan sallar la'asar zuwa sallar magriba ana so mutum yayi waɗannan zikirori waɗanda ainihin wato za su taimaka ku da rayuwar zuciyar su haka nan zikirori na sallar farilla bayan an yi da sallar farilla abinda aka saba da tasbihi 33 tahmidi 33 da kabbara 33 34 akwai rayuwar ta zo da 20 ko 15 da makamantansu waɗannan azkar da kuma sauran abin da ke tare da su na zikirori da makamantansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ma Aisha wata rana yace waɗannan zikirori suna tara wa mutum lada mai yawa su kuma yauƙaƙa masa imaninsa mai yawa amma mutane kaɗan ne suke samun halin yinsu sai ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nabi fadin nata kika ce ya manzon Allah me yasa mutane ba sai yace saboda mutum ne idan yana cikin sallah tun kafin ya idan shedan zai fara tana maka cewa akwai kana da damuwa iri kaza ba ana ma fajirin ta tabu ba sallan nan ma da kai sai da kai sai da kadan kadan yi squeezing time saboda kwastomi sun maka yawa ko kuma akan hanya ma kake zai dinga tuno maka wasu bukatu na duniya wanda za su janye hankalinka saboda haka mutum yana idan da sallar sai ga ya tashi kamar yana mura akan garwashi ba zai yi azkar din nan ba sai ya tafi ya ci gaba da wasu abokinsa ba zai yi azkar ba ba zai yi addu'a to irin wannan wanda yake da gaggawa kullum wajen fita daga masallaci ba tare da yayi zikirori waɗanda suke bayan sallah ba to shine bayan wani lokaci suka ga imanin shi ya fara shakku sai ga ita kanta sallar baya cika ta yana yin ta babu nutsuwa ko kuma dai ma shi ko wa sallar sai an kusa kidarwa saboda yana ta yana yin wannan aikin da shi da yake tuna mai gode shi ko da kuwa abin da yake yi na halasa wato sana'a shi ce ko rayuwarsa ce ko harkar neman abincinsa ko aikinsa ko wani abu makamantan haka wanda halasa ba haram ba ne amma dai jinye hankalinsa daga yin abin da yake zai samar mashi da kyakkyawar zuciya mai imani da nutsuwa wannan shine ambaton Allah da harshe kenan akwai kuma ambaton Allah da zuciya su ne mutum ya ta tunani game da wato Allah madaukakin sarki ya ta tunani game da halittun Allah ya dinga tunani game da gabuwarsa da Allah ya dinga tuna lahira min sallallahu alaihi wasallam yana cewa akthuru min dhikri hadhihi al-lazzat ku yawaita tuna mutuwa mai yanke jin daɗin duniya wannan yakan sa mutum ya zama ko da yaushe yana kokarin ya ga cewa ya yi shiri don gabuwa da ainihin wato Allah madaukakin sarki ya kuma rage shagaltuwa da wannan duniya wacce ke mai shagaltarwa ce da mata a kula yaushe to mafi girman zikiri a cikin zikirori ga baki ɗaya shine faɗin la ilaha illallah nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan shine zikiri mafi girma a ce kana ambaton Allah ko da yaushe nabi ya ce wanda da ya faɗi Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari ya ce babu wanda zai samu irin ladan da za a bashi a wannan rana sai mutumin da ya yi wannan zikirin sa ya hada da wani aiki to abinda ya kamata mu kula ciki ne da ba mai wa kanmu fada yaya yanayin mu'amalar mu da waɗannan abkar shin muna yin su a natse ko ko ba ma ji idan muna yi wanda ya tabbatar yana yi da sai gode wa Allah yawa Allah ya gode godiya da kuma addu'a Allah ya tabbatar da shi akan wannan aiki da alkhairi wanda kuma ya gabaya yi ko yana wasa ko yana sakaci ko kuma wata rana ya yi wata rana ba ya yi ba to idan aka yi mishi wa'azi abinda ya kamata to sai ya gyara domin Allah ya ce fadhakkir
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
الله يشاء الوعد يتي سبود وعد ينا أفان ما سيماني إذا كان إيماني لي إذا أكا يمك وعدي كو أكا كرن تامك آيوي الله كو أكا تنا مك دو قوتهم الله كو أكا أنبتا مك حديثة الله صلى الله عليه وسلم sai ka gyara kurakuranka sai ka tuba kai istighfari sai ka gaya wa kanka gaskiya ka gyara kurakuranka zikiri mafi falala ga baki ɗaya wato kamar karatun alkur'ani mai girma da ma karanta alkur'ani mai girma yana cikin manya-manyan azkari masu falala jiya mun yi maganganu gwargwadon kowa cewa Allah game da wasu abubuwa da suke da alaƙa da koyon alƙur'ani da na cewa wajen karanta shi da ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsa bukari akan maganganun jiya shine wajibi ne musulmi ya zama cewa yana da alaka da alqur'ani alaka ta yau da kullun domin wannan shi yake jaddada imaninsa wannan shi yake sanya imaninsa ko da yaushe ya zama cikin karuwa da habaka da yubaka Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa wanda duk ya wayi gari har rana ta fito ta fadi bai karanta aƙalla aya 10 cikin alqur'ani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rubuta sunansa a cikin wata rijista ta al-ghafiluna al-ghafiluna sune mutanen da ba su san ciwon kansu ba mutumin da bai san me ya kawo shi duniya ba mutumin da bai san abinda yake yi da rayuwarsa ba shi ne mutumin da rana za ta fito ta fadi bai karanta wani abu na alqur'ani ko da mafi karanci a ce ya karanta aya 10 ba fala hawla wala quwwata illa billah yanzu wa ya san iya adadin gafilai a cikin mujira ai sai dai Allah madaukakin sarki sai kuma mala'ikun da Allah ya ajiye masu rubuta ayyukan da za su ba da shira akan wani ma tun azumi zuwa ya tsara mashi ta ba alqur'ani da jira wani kuma ya mamanta da azumin ma bai karanta azumin ma da yau yana cikin hidindimu da ayyuka ko kuma shi kela ne ya aishi kayan mutane sun yi yawa ko direba ne kullum yana kan hanya to in ma ba ka da lokacin karantawa in wato jarabar neman duniya ka ta sa ba ka da lokacin karantawa ko kadan sai kokari ya zama kana saurare ka dinga sakawa a wayarka ko rediyon gidanka ko rediyon motarka kana sauraron wani cikin makaranta alqur'ani yana karantawa kai kuma kana jin dan zaki kada ka zama gaba ɗaya ma'asaranci gaba gida qur'ani kamar yadda muka fara shi ne mafi girman abin da ke sa imani ya ƙaru ya yi wakaka kamar yadda Allah yake cewa wa idza ma unzilat surah
wa idza ma unzilat surah faminhum من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
الله مدعوك تسر هنا قام الأبان يكتشوا كما تتن أنا makka kenan tun kafin ayi hijira Allah ya ce wa idza ma unzilat surah duk lokacin da aka saukar da wata sura cikin alqur'ani mai girma duk lokacin da aka yi wani sabon wahayi Allah ya aiko da wani sako cikin ayoyi ko surorin alqur'ani fa minhum daga cikin munafikai akwai wanda man yaqulu wanda yake cewa ayyukum zadatu hadhihi iman ce to yanzu ne wannan kai ka ji wani ƙarin imani a shi yana shakka yana inkari Allah ya ce fa man nabina amanu fa zadatuhum imanan ka ƙara musu imani wa hum yastabshiru suna yi wa junansu bishara suna jin daɗin abin da aka karanta a surat wato akwai mutumin da saboda nisa da yayi da imani idan ma yaji ana karanta alqur'ani to wucewa kawai ne baya so ma yi zuciyarsa ta riga ta kekashi musamman wanda ya saba da jin kiɗa ya saba da jin music ya saba da jin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe sawa'un na turawa ne na yarbawa ne na hausawa ne na ƴan arewa ne ko na ƴan kudu ne ko na ƴan najeriya ne ko na ƴan amurka ne ko classical ne irin na da ko sabo ne na yanzu in dai zuciyarka ta saba da kullum ka saba da sauraron kiɗa zuciyarka ta saba da natsuwa da kiɗa yana da wahala alqur'ani ya zama yana maka daɗi yana da wahala zaka ji ba ka jin kai garɗin da ake ji na tsazaƙinsa saboda ne saboda muryar shaitan ta riga ta shiga cikin zuciyarka. Shi kina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna mizmanu shaytan, garaya ko sarewar shaitan. Wannan zancen shaitan ko sarewarsa ba ta zama wuri guda da zancen Allah, sai dai ka zaɓi ɗaya kamar ɗaya, ko ka zaɓi alkhairi ka guje wa sharri, ko kuma ka zaɓi sharri ka yi asara alkhairi. Allah ya tsare mu. Saboda haka jama'a, mu yi ƙoƙari mu dawo da kanmu cikin hayyacinmu, musamman wajen mu'amalarmu da Alƙur'ani, wajen karanta shi da sauraron shi da zama a inda ake karanta shi. Ya daga cikin abin takaici, zo a zauna a masallaci, za a yi tafsirin Alƙur'ani, ko za a yi darasi wanda wannan darasi na awa ɗaya, idan Allah ya taimake ka saurare shi, ka za ka ga cewa imaninka ya faru, an gyara maka wannan abu na ibada da kake, an gyara an ƙara maka wani ilimi na addini da za ka san shi ba kuma ba san shi. Sannan kuma za a rubuta sunanka a cikin wata rijista ta musamman. Allah yana da wasu mala'iku waɗanda suke yawo gari gari alƙarya alƙarya. Annabi ya kira su da suna as-sayya'u, kamar a ce ɗan yawon buɗe ido, kamar tourist. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suna yawo, idan suka zo wani ɗaki cikin ɗakunan Allah masallaci kenan, suka tarar da mutane suna karatun Alƙur'ani ko suna tafsiri, sai su samu wuri su ba su sauraro, sai su saurari abin da ake. Sannan sai suna wajenar su bishara, suna cewa hadihi baghiyatukum, ga abin da dama kuke nema. Dama suna neman ina ne ake irin wannan harka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka zo, sai su rubuta sunayen dukkan waɗanda ke wurin, da sunayen mutanen, da sunayen iyayensu, da sunayen garuruwansu. Wane ɗan wane mutumin gari kaza, wane ɗan wane mutumin gari kaza. Idan suka gama, za su koma wurin Allah maɗaukakin sarki, su ba Allah labari alhalin Allah ya fi su sani. Za su labarta wa Allah cewa mun je gari kaza ko wuri kaza, mun tabbatar da suwa ne da suwa ne da suwa ne, dukkaninsu suna zaune, ana karanta Alƙur'ani, ana fassara, ana karanta Alƙur'ani, ana bayani, ko suna koyon haddan Alƙur'ani, ko suna musaffa, ko suna ba da tilawa da makamantarsu. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ku shaida ya ku mala'iku dukkan waɗannan baye, duka na gabata musu. Allah zai kafa mala'iku shaida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani cikin mala'iku sai ce ya Allah, ya za ka ce duka ka gabata musu, alhalin ba dukansu ba ne suka je wajen da kyakkyawan manufa. Akwai waɗanda fa ba abin da ya kai su ba kenan, wanar wani shi ba makaranta yake ji ba, yana da yin cajin waya shi. Wane wane ya zo zai wuce ne kawai ya ga ana da yin karatu ya dan tsaya ne. Wane kuma akwai wani da yake ji ba shi ya tashi a cikin masallacin ne, yana jira in an gama sallah ya tare shi. Wane kuma wa fara wani takalmi ne ya kusa ta da misali. Duk za ka kawo bayanai akan wasu masu matsaloli a wata. Sai Allah ya ce haddasu, duk na gafarta musu. Saboda sun zauna cikin mutanen kirki, zama ne kai falalar wannan zama a cikin inda ake aikata karatu ko ilimi ko makamantansu. Amma za a ga abin da kai ci sai a zo ana yin darussa irin haka, sai ga mutane nan da can nan da can ƴan tsararru, sauran kuma wasu suna tsaye a wajen masallaci suna jira a kira sallar isha, sun sallar kawai za su ba mu su da wannan abin da ake su ba ba su damu ba, ko ba wai dan sun iya ba, ba wai dan sun rena malamin ba, kawai saboda imanin su ya riga ya yi low, shi ne kawai imanin su ya yi ƙasa, ba sa jin daɗin sauraron wa'azi. To kaga waɗannan sun fi kowa buƙatar su sanata da cewa Allah ya sabunta musu imaninsu. Har ila yau Qur'ani Allah yana ba mu labarin shi, yake cewa inna hadha al-qur'ana yahdi
inna hadha القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
الله يجزي إن هذا القرآن للذي وإن القرآن يهدي للتي هي أقوم yana shiryatar da mutane zuwa ga hanya mafi miƙewa, hanya mafi ƙarfi. In kana neman tabarki mafi kyau wanda zai amfane ka a duniyarka, kuma ya amfane ka ranar da ruwanka da Allah, sannan ya amfane ka a kabarinka, to ka nemi tabarkin Alƙur'ani. Kuma yana wa mutane bishara da alkhairi da ke jira su. Abu na gaba daga cikin ababen da ke taimaka wa mutum wajen imanin shi ya koyo shi zama yana cikin nagarta, shi ne kulawa da yin salloli na farilla a cikin dare. Ko da yake zama cewa kana da ƙoƙari wajen ganin cewa ka sauke mas'uliyar farillancin da Allah ya ɗaura maka na sallolin nan na farilla, ka dinga yin su tare da mutane musulmi a cikin masallaci cikin dare. Wannan yana taimaka maka wajen imaninka ya zama yana da nagarta kullum, domin wanda shaidan yake ruɗuwa kullum shi ne wanda ya koma gefe. Madalib sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innama ta'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiyata, lallai shi kerkeci yana cinye cikin awaki wanda ta koma gefe ta rabu da ƴan uwanta. Amma wacce ke cikin girki take cikin garke, to babu yadda dabba azzalima za ta yi ta. Duk sanda mutum ya koma gefe, ya daina shiga cikin mutane ƴan uwansa musulmi, ya daina shiga a yi sallah da shi a masallaci, sai dai ya tsaya a ɗakinsa, ko kuma bayan an gama ya zo ya tashi, to wannan yana buɗe wa kanshi ƙofar wato nesanta kanshi daga imani, yana kusantar da kanshi zuwa ga shaitan. Shaitan zai fara kawo mishi waswasi, shaitan zai fara kawo mishi lissafe-lissafe iri daban-daban na halaka. Wannan yana taimakawa wajen ganin mutum ya zama mai nagarta, shi ne tsayi da sallah tare da mutane musulmi ƴan uwanka. Shi ya za a ke so koda yake zama duk aikin da kake, duk sabgar da kake yi, ya zama da cewa sallah ita ce sabgarka ta farko, kuma a kan lokaci, kuma a cikin jam'i, in ba kana da wani uzuri karɓaɗɗe ba. Shi ta Allah ya ce inna salata tanha,
inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله يجزي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. للي صلى تنا حنا متن أيكة الفحشاء أبو الله وجد والمنكر أبو الشامع. ولذكر الله أكبر وما والله أنبت الله شيء أبوه جماعة. Wanda duk yake so ya zama koda yaushe yana cikin nagarta, imaninsa bai lalace ba, to ya kula da tsayi da sallah a kan lokaci a cikin jami'a. Ya zamana kana cikin waɗanda Allah ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci. Wato duk sanda aka yi wata sallah, to tunaninka yana nan a kan next sallah da za a yi. In an yi magariba, kana nan da tunani a kan isha, kana ƙwaƙwalwarka na lissafawa, kana duba agogonka, da ka je kiran sallah, shi kenan ka ba abin da kake kallo kai sallah. Inda ma ladanin zai makara, to kai za ka faɗaka a kan cewa yau fa ladanin mu ya makara, ko lafiya? Ko lafiya ba mu ji kiran sallah ba, ga shi lokaci ya yi? Aisha take ba da labarin, take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da aka tambaye ta, aka ce menene abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gidansa? Ta ce kana fi mihnati ahli, yana cikin gida yana taya matansa aikin gida. Abin da ya sa wakar aikin gida zai kama miki ya taya ki, su raga ashe ba har mutum yayi aikin da ke gaban sa kiran ba har mutum yayi aikin da ke gaban sa tace amma da zaran an kira sallah sai ya bada abin da yake ta sallah ba ka shi musulmi ya kasance da zaran an kira sallah ya bar abin da yake yi ya tafi zuwa ga sallah wannan shi ne sako da shi ga imanin ka ya yaukaka ya inganta abu na gaba lokaci ya fara kurewa shine wato kwaikwayo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bibiyar sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta addini da ladubba da mu'amalarsa a karance ta kuma a yi koyi da shi a kai wannan yana taimakawa wajen imanin ka ko da yaushe ya zama imani mai nagarta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira
Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun lallai gaba da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuna da abun koyi kyakkyawa kuna da mentor kuna da wanda ake koyi da shi kyakkyawan koyi waye ke wannan koyi Allah ya ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wanda yake son gamuwa da Allah salin alim yake so ya gamu da Allah ranar alkiyama salin alim wa zakara Allah katira wanda kuma yake ambaton Allah da yawa kaga dai arashi an dawo dai kan magana ambaton Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ibnu mas'ud yake cewa Allah ya duba zukatan bayi da ya halitta sai ya sanya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bi kowace zuciya nagarta sai ya aiko shi zuwa ga bayinsa ya ba shi littafi wafi nagarta ya fifita shi akan sauran annabawa da manzanni ya kuma fifita al'ummarsa akan sauran al'ummori ya ce kuma duk wanda yake so ya tsira to ya bi shi koyi shi to kana matsayin musulmi kana so ka tsira to ga hanyar tsira ita ce koyi da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nabi yake sallarsa ya yake azuminsa ya yake mu'amala da mutane ya yi guna da makwabta me yace game da ayyuka iyaye biyayya me yace game da sadaka me yace game da kiyamun laili ko wani zaka yi ka dinga cigiyar ina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya annabi yake ayi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar yaya sahabbai suka bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wannan farfajiya ce mai faɗi kwarai da gaske saboda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce ta shekaru da yawa sannan kuma an taskace ta da duk abin da ke cikinta an yi mata daki-daki wanda ba a taɓa samun wani mutum da Allah ya kuwace masa jama'ar da suka yi masa irin wannan wato kwakwa da babba komai da shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka ba da labari tun kafin a haife shi da sanda aka haife shi da yadda ya taso da yaya iyayensa suka rasu da wahalar da ya sha ta maraici da abin da ya faru har zuwa aka yi masa wahayi da irin fitintunin da Qurayshawa suka tayar da rigingimin da aka yi da su har zuwa hijirarsa zaman shi a Madina auratayyarsa zaman shi da iyalinsa yaƙe-yaƙensa kasuwancin da ya yi sana'o'in da ya yi irin fitararsa kamanninsa wushiyarsa murmushinsa ba abin da ba ba da labari an labari ya ce ana ba da labarin abinda yake faruwa tsakanin shi da iyalansa a cikin gida abinda ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a ba da labari na wani mutum shi a ba da labarin sa soyayyarsa da iyalansa zamantakewarsa da su har wanka da yake a banɗaki da iyalansa duk sai da aka ba da labari sai aka ba mu wani abu da za ka nema game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa a ce wai babu sai dai alimahu man alimahu wanda ke rubuta da ni in kai ba ka sani ba to ka tashi sau ya ka sani wanda ya sani kuma ya riga da ya sani kuma Allah ya ce koyi shi kamar da muka da wannan aya da Arab mai zama ku sai ka dage wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kanka za ka ci kana jin wani nishadi a cikin zuciyarka, kana jin wani aminci a rayuwarka, kana jin cewa ka waye baka yi asarar rayuwarka. Wato duk sanda kake yin sallah ko kake yin wata ibada, ya zama da cewa kana kwatanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, za ka ji kana jin wata nutsuwa saboda imaninka ne yake ƙara busti. Nabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, nabi ya ce khudu anni manasikakum, duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake ce ku koyi sallah idan ku da Allah ku zo ku koya muku aikin haji, saboda ban sauko daga wannan shekara ba zan sake gamuwa da ku ba. Don za ka je aikin haji sai ka daya ka koyi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallah da aka ce ka tsaya ta kullun sai ka koyi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, azumi sai ka koyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aure, zamantakewa, kasuwanci, makwabtaka da dukkanin sauran al'amuran rayuwarka sai ka tsaya ka koyi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ka yi putting it into practice. To tambaya a nan shi kamar yadda muka faɗa a ƙarshe, kana zuwa majalisin karatu da za a koya maka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma babu majalisin karatu a kusa da kai, shi ma ka cin moriyar waɗannan kayan sadarwar na zamani don ganin cewa ka samu karatistika na malaman sunna da suka karantar da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake al'amuransa ka koya, ko kuma ka zuba datar ka abin banza take da ita, shiri ta kake yi, waƙoƙi kake downloading ko fina-finai ko kuma chatin kake na banza ko kuma chatin ma kake yi da kuɗinka, wanne kake yi? Ya kai ɗan uwa musulmi, to lokaci yayi da zaka gyara, lokaci yayi da zaka ainihin wato shiga cikin take yin ka, ka dawo kai kanka karatun tamaki. Duk wanda yake raye da ransa da lafiyarsa, to yana da damar da zai gyara kuskurensa. Bai kai lokacin da zai za a ce ai lokaci ya ƙure masa ba, wannan sai ya kasance cikin nadama wanda lokaci ya ƙure masa. Allah ka tsare mu daga nadama, Allah ka tsare mu daga tafewa, ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda imaninsu zai dinga daddaduwa yana ƙaruwa ko da yaushe. Allah kar ka sanya mu daga cikin waɗanda imaninsu yake ɗacewa ya lalace ya sawarwarce. Ya Allah ka gafarta mana zunubanmu, ka sanya mu cikin ma'abuta tsira a duniya da lahira. Ka ji kan iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi magabatanmu, Allah ka sa dukkaninsu suna cikin rahama, kuma ka sa mu cika da imani. Wannan al'umma ta musulmi ta wannan gari na Shagaru, Allah ka ƙara mata albarka da ita da sauran al'ummomin musulmi da suke a ko'ina. Allah ka sanya albarka a cikin wannan al'umma, ka kawar da dukkanin shari da fitina da bala'i, ka sa mu gama lafiya ya Allah. Zan saurara na insha Allah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.